أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatuwar rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malamin noman samun mafita kuma na yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703 36 04 15 ko kuma cikin adireshin email na fatawinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna asabar ne 24 ga watan Rajab na shekara ta 1443 bajira ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 26 ga watan Fabrairu na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu al-professor Sheikh Muhammad San Umar Jallimo babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ko da yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma sunana Anas Jira Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akamakallah bismillah
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai da dama daga cikin mutane waɗanda zaka ga idan suka yi wa Allah laifi ko kuma suka cutar da wani suka zalunce shi idan ana fadakar da su ko ana zargin su akan abin da suka yi ko ana kokarin jawo hankalin su su koma ga Allah su tuba sai su budi baki su ce maka ai wannan kaddara ce abu ne mukaddari ya suka iya abinda suke so su nuna maka shine baka da hujjar zargin su baka da hujjar ka ainihin soke su akan abinda suka yi saboda su ba su yi wani abu ba face abinda aka riga aka kaddara musu don haka suna kokarin turewa kansu zargi suna kokarin kubutar da kansu daga wannan laifi da suka fada domin ba a ganin su ba su yi wani abu ba face abinda Allah ya riga ya rubuta musu babu shakka wannan babban kuskure ne a gurin Allah subhanahu wataala babban kuskure ne a gurin dukkan wani mai hankali hujja da kaddara akan sabawa Allah akan kaucewa umarninsa akan cutar da wani babu shakka wannan abu ne da ya sabawa ba shari'a kadai ba ya ma sabawa dukkan hankali na masu hankali duwar mai hankali zai fahimci cewa wannan ba hujja bace abu na farko Allah subhanahu wataala a cikin littafin sa mai girma yana ba mu labarin mushrikai wato wadanda suke shirka da shi Allah ya ce sai qulul ladina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala abauna wala haramna min shay kadhalika qala alladhina min qabl kadhalika kadhaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waɗanda suka yi shirka da sanda za su ce da Allah ya ga dama ba za mu yi shirka ba ko mu ko iyayenmu kuma ba za mu haramta komai ba Allah ce haka nan waɗanda suka gabace su suka ƙaryata har sai da suka dandana azabar mu Allah ce shin kuna da wani abu na hujja ku fito mana da shi Allah ce ba wani abu kuke bi ba face shaci fadi kuma ba wani abu kuke bi ba face zato ba wani abu kuke bi ba sai cashe sai shaci fadi in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun ba wani abu kuke bi ba face zato ba kuma wani abu kuke yi ba face shaci fadi kaga anan ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labarin cewa waɗanda suka yi shirka suka hada Allah da wani wajen bautar sa za su rika hujja da cewa Allah ya ga dama su yi haka ma'ana wannan wani abu ne mukaddari yasa suke yi ba wani abu bane da ya fitar ga mashi'ar Allah law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya ga dama ba za mu yi shirka ba ba mu ba ma har iyayenmu ba za su yi ba kuma ba za mu haramta wani abu ba da Allah bai ga dama mu haramta shi ba wato suna so su ce abinda suke yi wani abu ne da Allah ya riga ya rubuta musu ya kaddara musu saboda ka ba su fita daga mashi'ar Allah ba suna yin abinda Allah ya ga dama su yi to shine Allah subhanahu wataala ya ce to kamar yadda suke fada din suna hujja da kaddara haka waɗanda suka gabace su su ma suka ƙaryata sakon Allah suka ƙaryata annabawan Allah suka rika fakewa da kaddara Allah ce hatta zaqu ba'sana har sai da suka dandana azabar mu to kaga wannan yana nuna maka cewa kafa hujja da kaddara akan abinda mutun zai yi na sabon Allah wannan hujja ce ta mushrikai da Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin ta sannan idan har mutun yana ga wannan abu mai kyau ne to kenan mazhabar kafirai mushrikai kikkiawa ce kuma da Allah subhanahu wataala ba zai dandana musu azaba ba amma a cikin ayar ce hatta zaqu ba'sana har sai da suka dandana azabar mu kenan Allah subhanahu wataala ya azabta su akan abinda ba su da hannu a ciki ko ba su da makawa ba yadda suka iya dole sai sun aikata kuma daga baya ubangiji azabta su anan yarda da wannan ko amincewa da wannan akwai tuhumar ubangiji da zalunci kenan ubangiji ya azabta su da abinda ya riga ya tirsasa su aikata abinda ba su da hannu a ciki wanda babu wani mai hankali ballantana mai imani da zai tuhuma Allah da zalunci ko kuma ya inganta mazhaba ta kafirai ya inganta wata magana ta kafirai hakanan ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana a cikin littafin sa yana cewa wa ma arsalnal mursalina illa mubashirina wa munzirin ba mu aiko da manzanni ba face su zama masu bushara masu gargadi Allah subhanahu wataala ya aiko manzanni domin su yi bushara ga waɗanda suka yi wa Allah subhanahu wataala da'a cewa su za su fi aljanna hakanan kuma ya aiko da manzanni domin su yi gargadi akan cewa duk wanda ya saba masa zai tafi wuta Ubangiji subhanahu wataala kuma ya faɗi hikimar da ta sa yake aiko da manzanninsa su zama masu bushara masu gargadi ce la yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul Allah ce manzanni mubashirina masu bishara ne wa munzirina masu gargadi ne li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul dan kada ya zanto mutane suna da wata hujja da za su kafa wa Allah bayan aiko manzanni wato Allah ya aiko manzanninsa da bishara ya aiko su da gargadi don a yanke wa mutane hujja ya zanto babu abinda za su kafa wa Allah hujja da shi na cewa sun yi sabo sun yi abinda ba daidai ba sun ki bauta masa saboda ba a aiko musu da manzo ba saboda ba a sanar da su daidai ba to Allah ya aiko annabawa ya yanke musu wannan hujja inda a ce kaddara wato hujja da kaddara hujja ce ko wani abu ne karbabbe to da zai zanto ba a yanke hujjar ba a yanke musu hanzari ba kenan dan an aiko musu da manzanni dan an aiko musu da waɗanda suke masu albishir masu gargadi ba zai yanke kaddarar ubangiji ba kenan hujjar su ba za ta wato hujja ba za ta kafu akan su ba gashi kuma Allah ya gaya mana cewa hujja za ta kafu akan su ta hanyar aiko manzanni masu gargadi masu albishir masu gargadi sannan abu na uku ubangiji subhanahu wataala yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa mu wani rai sai abin da zai iya wato ubangiji subhanahu wataala da yayi umarni yayi hani yana umartar mutun ne ya hana shi abinda zai aikatu inda ya zanto abinda mutun yake yi wani abu ne da ba shi da zabi a ciki yaki ko ya so dole sai yayi wannan abin to da ya zanto an dora masa abinda ba zai yi ba kenan yayin da za a ce kakkai kaza alhalin kuma ba shi da mafita sai abin nan ya faru da shi ko a ce kaza alhalin ba shi da mafita sai abin nan ya ki faruwa tare da shi kuma sannan ubangiji subhanahu wataala ya ce bai kallafa wa rai abinda zai iya ba to kaga fadar ubangiji da yake cewa ya kallafa wa kowane rai abinda zai iya ya nuna kenan duk abinda mutum zai yi ubangiji ya bashi zabi ya bashi dama idan umarni ne an dora masa abinda zai iya yi aiwatarwa idan hani ne an dora masa abinda zai iya wato zai iya nisantarsa inda a ce komai yana gudana ne haka tilas ga dan adam ba bisa zabin shi ba to da ba zai zanto akwai bambancewa ba tsakanin wanda ya mantuwa da wanda aka tilastawa da wanda bai sani ba duk zai zama ba su da wato ba su da bambanci da wanda ya yi da gangan tare da cewa mun ga Ubangiji subhanahu wataala ya bambance mana tsakanin wanda zai kuskure da wanda zai manta. Ubangiji ya dauke masa wannan laifin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, ya Ubangiji kada ka kama mu da abinda muka yi na mantuwa ko kuma muka yi na kuskure. Ubangiji subhanahu wataala ya ce ya anshi wannan addu'a. Inda ya zanto dan adam baya iya yin wani abu sai abinda yake, wato inda ya zanto dan adam ba shi da wani zabi, ba shi da wani katabus, dolan sai yayi abinda yake mukaddarin nan shine kawai. To da wannan ba zai zama bambanci ba tsakanin wanda ya mantuwa da wanda aka tilasta, duk zai zama abu ɗaya ne, tunda kowannen su dai yana yin abinda ya zanto tilasta ya aikata, ba shi da zabi. Wanda kuma abu ne sananne a shari'a, an bambanci tsakanin wanda zai yi abu a bisa mantuwa da wanda zai abu bisa jahilci da wanda zai abu bisa kuskure. Duk wanda an dauke musu alƙalami, an dauke musu kuskure, an dauke musu wato ukuba, an dauke musu zunubi, saboda ka bambancewar da aka yi ta nuna baka da damar, baka da wani hurumi kai hujja da kaddara, yayin da ya zanto ka sabawa Allah da gangan. La yu'akhidhukum Allahu billahwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah ce baya kama ku da abin da yake na yasasshiyar magana a rantsan ku, amma yana kama ku da abin da zukatan ku suka aikata, wato abin da kuka yi wato da niyya, abin da mutum zai yi da niyya, abin da Bature yake cewa intentionally, kana sane kai abin, Allah ce shi zai kama ka wannan. To kaga ashe babu maganar hujja da kaddara yayin da mutum ya saba wa Allah ko yayi abin da ba daidai ba. Hakanan abu na hudu zamu ga cewa ita kaddara wani abu ne, sirri ne boyayye, sirri ne na Allah boyayye. Kai dan adam kafin ka aikata laifin da zaka aikata, ya akai kasancewa wannan mukaddari ne har da zaka kama ka aikata? Ai da a ce yau ka san kaddaran ne, kana gano ta kace to ai gashi nan an riga an rubuta min ya na iya. Saboda haka lokacin da kake niyyar aikatawar, ai baka san kaddaran ka ba, da menene ba zaka yi niyyar aikata kikkiawa ba ka ce wannan ce kaddarar ka, sai kai niyyar aikata mummuna dan daga baya ka ce ita ce kaddarar. Saboda haka kaddara wannan wani abu ne, Allah subhanahu wataala shi ya san abin da ya rubuta wa bawansa, bawa bai sani ba. Allah subhanahu wataala yana neman abin da yake nema ne daga wajen mu, ba yana neman abin da ya riga ya rubuta ya kaddara mana bane. Abin da yake umartar mu shine irada shar'iyya. Ubangiji subhanahu wataala yana neman mu ne da mu kiyaye dokokinsa, mu bi umarninsa, mu guji haninsa, mu yi abin da yake ya dace, abin da yake daidai. Wannan shine abin da Allah yake neman mu da shi. Amma abin da yake sirri ne nashi, shi ya barwa kansa sana ita ce irada kauniya, wannan bamu da iko akan ta, bamu san ta ba ma. Don haka Allah subhanahu wataala ya ce ka zanto mai gaskiya, ka zanto mai amana, ka zanto mai cika alkawari, ka zanto mai kaza, ka zanto mai kaza. Waɗannan duk abubuwa da Ubangiji ya nema daga wajenka su ne abin da yake ya kamata ka nufa. Amma abin da baka sani da shi ba, ta yaya zaka san kaddarar ka ne bare ka yi shi? Saboda ka hujja da kaddara, wani kokarin ka ne ka san sirrin ka ne, tare da cewa kuma sirrin Allah ne da babu wanda ya san shi. Saboda kaddara gaibi ce. Kai kuma lokacin da ka tashi wannan aikin baka san ma gaibin da kake kanka ba, ballanta na kace haka na gani a rubuce. Ubangiji shi ya san wannan. Sannan kuma da a ce hujja kaddara hujja ce, to da ƴan wuta in suka shiga wuta, ko lokacin da aka nuna musu wuta aka ce ga wuta nan za a saku, sai su yi wa Allah hujja da kaddara? Sai Allah me muka yi? Ba fa abinda muka yi sai abinda ka riga ka kaddara mana. Amma ba su yi hujja da kaddara ba. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin. Da aka ce wai me ya shigo da ku cikin wutar saqar? Sai suka ce lam nakum minal musallin, ba mu kasance cikin masallata ba, wato ba ma sallah, ba mu ma karba addini ba, bari mu yi sallar. Wa lam nakun nut'imul miskin, ba ma ciyar da miskini, ba ma taimakawa buƙaci. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, mun kasance muna kutse cikin ƙaryata Allah da manzanninsa tare da masu kutse. wa kunna nukadhibu bi yawmiddin, kuma mun kasance muna ƙaryata ranar sakamako. Babu wani ɗaya daga cikin ƴan jahannama da ya hujja da kaddara a ce me ya shigar da ku cikin mutar jahannama sai ai kaddara ce, a'a sai suka faɗa laifuffukan da suka yi. Ashe mutum in yayi laifi baya da dama ya hujja da kaddara, baya da dama ya ce ai muqaddari ne saboda haka a kyale shi. Sannan bayan haka inda a ce hujja da kaddara hujja ce, da Iblis ma sai ya hujja da ita. Iblis ma da sai wa Allah hujja da cewa abinda nake ai ka kaddara min ne, ya na iya. Sifa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Lokacin da Allah subhanahu wata'ala yayi masa tufin alatsi ne aka fitar da shi daga cisahum mala'iku, aka nesanta shi daga rahmar Allah, cika baki gaban Allah yana rantsuwa cewa sai ya batar da mutane, bai ce ya ubangiji me yasa za a yi min haka ba, ai kaddara ce wannan, nayi ki maka sujjada, nayi ki wa Adamu sujjada ne saboda haka ne, haka abin yake muqaddari ne, bai hujja ba. In kuwa da a ce ana hujja da kaddara, da shi Iblis ma sai hujja da kaddara, shikenan. Sannan kuma muna ganin cewa a al'amuran mu na yau da gobe ba wanda yake yadda a yi masa hujja da kaddara ya karba, hatta shi mai cewa muqaddari ne ba a taba yi masa laifi ba, kawai aka ce da shi muqaddari ne ya kau da kai, sawa'un iyalansa ne, ƴaƴansa ne, zuman abokansa ne, ko wasu wanda suke bai san su ba, ce wani ya masa laifi kuma kawai ya ce masa hujja da kaddara ne, kawai ya amince, bai mai da wannan shine tsarin rayuwarsa ba. In aka yi masa laifi yana fada akan ai masa laifi, baya cewa a'a ka tafi hujja ce abin nan kaddara ce, in matarsa ta yi masa laifi sai ya mata fada ta ba shi hakuri, in dan sa yayi mai laifi sai ya masa fada wata ile da ke shi ma, ta ile hana ya haramta masa wasu abubuwa da yake ba shi, ba zai ce a'a ce kaga ai ba komai hujja kaddara ce. Haka nan a cikin harkokinsa na yau da gobe, a cikin ɗan kasuwa ne wani ya zo cuce shi a cikin harkar kasuwancinsa, ba zai ce a'a ba komai malam tafi ai kaddara ce, tsayawa zai ya nemi haƙƙinsa ido rufe. Ashe kai tsakaninka da ɗan uwanka ba ka karɓi hujja da kaddara ba, amma kana so tsakaninka da Allah ka yi masa hujja da kaddara. Akwai wani abin da Ubangiji bai rubuta shi ba, komai ya rubuta shi, komai ya rubuta shi. Sannan abin da ya kamata mutum ya sani shi ne, ita kaddara ana nufin ilimin Ubangiji subhanahu wata'ala. Allah ya san duk abin da za ka aikata, Allah ya rubuta duk abin da za ka aikata, wannan iliminsa ne. Iliminsa ba zai zama hujja kai ga wajenka ba. Misali kamar a ce walillahi almathalul a'la, kamar a ce malami ne tare da dalibansa a aji, a cikin ɗaliban nan ya san ga wani yaro nan wanda baya kula da karatu, baya fahimta, in an yi ma baya ganewa, baya zuwa makaranta, ya cika wasanni, saboda kai malami ya ce na san yaron nan sai ya faɗi. A ilimin malamin nan yaron nan ba zai ci jarama ba, saboda dukkan wasu alamomi sun tabbatar masa da haka. Sai aka zo aka yi jarabawa, sai ko yaron ya faɗi, sai ya zo ya ce a'a wannan hujja ce a gunsa shi yaron, saboda ai malamin sa dama ya san zai fadi. To haka nan Ubangiji subhanahu wataala ya san abubuwan da zamu aikata na laifuffuka, sanin sa ba zai zama hujja mu a wajen mu ba, kamar yanda dalibin can ba zai rike sanin malamin da yayi na cewa sai ya fadi hujja ba, ta faduwar tashi in an zarge shi ko iyayensa sun zarge shi cewa ya aka kai sakaci har ka fadi karatunka jarabawarka, ba zai ce ai da mun malamin ya san zan fadi ba, ai da mun malamin mu ya ga mun sai na fadi, shi yasa na fadi, ba zai hujja da ilimin malamin sa ba. To haka nan kaddara ilimin Ubangiji ne, bawa ba zai hujja da wannan a matsayin cewa yayi laifi ga Allah subhanahu wataala, saboda Allah ya san zai yi laifi, saboda haka shi ba mai laifi bane. Saboda haka ya kamata mutane su fahimci cewa mai laifi abinda ake bukata gurin sa shine ya tuba, kuma dole a karantar da shi cewa laifi yake, yana laifi dole a gaya masa laifi yake, ba za a ce a karabu da shi ai komai ka gani muqaddari ne haka Allah shi ya kaddara masa ba, a'a inda haka ne Allah ba zai aiko da manzanni ba a cikin hujja da kaddara akan ayyukan saban Allah hujja da kaddara akan ayyukan saban Allah rushi wato manufar aiko da annabawa ce duka rushi aiko saukar da littafi ne gaba daya domin in ya zanto wannan hujja ce to ba wani amfanin a aiko annabawa su ce ayi daidai ba ai ba daidai ba saboda ka su annabawa sun isar maka kuma aka baka cikakken zabi inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura ubangiji ya baka hanya nuna maka hanya ya bar maka zabi ko ka bi mai kyau ko ka bi mara kyau cewa hadainahu najdai Allah ce mun nuna masa hanya biyu wato hanya mai kyau da hanya mara kyau kamar mutun ne zai yi tafiya zai je wani gari hanyoyin da za su kai shi wannan gari guda biyu ne akwai hanya ɗaya amintacciyar hanya ce zai tafi lafiya lafiya babu fargaba babu tsoro akwai kuma hanyar da take cike da fargaba da tsoro ana labarin hanya ce da take cike da yan fashi da barayi da yan kidnappers a duk mai hankali in aka zo aka ce masa ga hanyoyin nan guda biyu wannan za ta kai ka lafiya amma wannan hanyar akwai yan ta'adda akan ta bai cewa kawai bari ya bi hanyar dan ta'adda ai komai mukaddari ne in Allah ya kaddara ba abin da za su same shi zai ba abin da in Allah ya kaddara abin zai same ya bi hanya mara kyau zai zabi ya bi hanya mai kyau to dole dan menene a cikin mu'amalar sa da Allah subhanahu wataala dan menene a cikin mu'amalar sa da ƴan uwansa ba zai rika zabar abu mai kyau ba kamar yanda in yazo ya ga hanyoyi guda biyu ɗaya an ce da shi lafiyayya ce ɗaya kuma tana cike da abubuwan tsoro da tashin hankali dan menene anan yake zabar hanya mai kyau har Bahaushe yana cewa hanyar lafiya ka bi ta da shekara dan menene ya zabi ya bi hanyar lafiya da shekara wannan watakila a kwana 3 4 za ta kai shi amma saboda take da ban tsoro bai ce a'a tunda akwai kaddara bari in bi ta ba ai abinda Allah ya kaddara shine kawai bari in bi ta sai ya zabi hanya mai kyau to haka nan a cikin umarnin Allah da hannunsa yace ga hanyar da take mai kyau ce ga hanya mara kyau ce to sai ka zabi mai kyau sai ka zabi mai kyau ba ka zabi mara kyau ba ka ce kaddara ce saboda ka kaga anan akwai tufka da warwara duk kuma wata hujja da take dauke da tufka da warwara alama ce cewa ba hujja bace duk wata hujja da mutun zai kawo amma tana dauke da tufka da warwara irin wannan a guri kaza kai hujja da kaddara amma an dawo wani bangare ka kiyarda kai hujja da kaddara to wannan ya nuna cewa tun farko ba hujja bace saboda haka ba a yi wa Allah subhanahu wataala hujja da kaddara akan saba masa ko hujja da kaddara akan cutar da wani daga cikin bayinsa duk wanda kaga yana wannan to akwai cikakke da jahilci shi yasa malamai suka yi cewa babu wani mai hankali da zai maka hujja da kaddara yana cikin hankalinsa inda yana da hankali to zai hujja da kaddara ba saboda me saboda shi ba zai karbi hujja da kaddara ba in aka saba masa wani ya zo ya share masa mari in yayi magana ce kaddara ce ko baka yadda da kaddara ba zai yadda ba wani ya zo ya da gangan yana ya aje mota sai buga masa mota yayi magana ce hujja ce kaddara ce kawai kai hakuri ko wani ya zo da karfi ya fasa masa glass yayi magana ce kai hakuri kaddara ce ba zai karbi wannan ba sai zakari yana mun wayo ina ganin ka ka taho da karfinka ka buge shi kuma ka ce maka kaddara turo ka aka yi ko fadowa kai ba zai karba ba saboda a yadda aka yi abun ya kula cewa babu wani abu na mantuwa ko kuskure ko wani abu to amma a tsakanin shi da mu'amalarsa da Allah sai ya rika gangancin saban Allah in an yi masa a ce a'a ku rabu da shi kaddara ce haka Allah ya kaddara masa masu saban Allah nawa ne za ka ga ana musu azizci kaga mu wannan Allah ya riga ya kaddara mana nan ku yi mana addu'a ma'ana a daina gaya musu laifi suke yi a yi musu addu'a kawai su kaddara ce sai ran da Allah ya fito da su shine law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya ga dama ba za mu shirka ba saboda haka Allah ya ga dama mu yi shirka da haka ku kyale mu in Allah ya ga dama sai ya fitar da mu wannan hujja ce ta mushrikai ba hujja ce ta mu'minai masu wanda suka san Allah ba Allah ya sa mu dace
to amin su amin malallai saka alkhairi tambaye mu ta farko ya fito daga wanda yake cewa malam ya kasance yana yin sallar duha kullu raka'a biyu yace amma kuma da ranar juma'a yana yin raka'a takwas kasancewar yana ganin bayan sallar da ake kafin sallar azhar da kuma bayan sallar azhar shine ke tambaye menene matsayin abin da yake
ka'ida ta musulunci ba a raware ranar juma'a da wata ibada ta musamman na'am ita sallar walha akan yi ta raka'a takwas annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar walha raka'a takwas amma bai kebance ranar juma'a da ita ba kebance ranar juma'a da cewa sai a cikin ta ne zaka yi walha raka'a takwas wannan ka zo da wani abu sabo wanda babu shi a shari'anci saboda kana iya yin raka'a takwas amma ba wai ga juma'a kadai ba kana iya yi a juma'a kana iya yi a asabar kana iya yi a lahadi amma ka ware juma'a ita ce zaka yi wannan da wannan hujjar wannan maganar ba a yin sallah bayan ta ana yin sallah ba kafin ta ma in ka je masallaci kafin liman yazo kana iya yin raka'o'inka ba hana ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaje masallaci wa sallama kutibala haka annabi ya faɗa hadisi ya sallaci abinda aka rubuta masa sannan bayan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah raka'a biyu ko raka'a hudu saboda kana iya yin sallah raka'a biyu ko a gida ko bayan ka gida ko kuma a nan masallaci ko bayan ka koma kasuwa saboda ba wai ba a yin wata raka'a abin nan ana yi mun sha ba da fatawa akan wannan saboda haka ba magana ka ware wata rana kamar juma'a ka ce zaka riƙa yin wani abu da sauran kwanakin ba zaka yi su ba
to shi kuma ne ke cewa mallam menene hukuncin yin wanka a wurin da ake yin fitsari
to abinda yazo a hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa la yabulanna ahadukum fi mughtasalihi kada ɗayan ku ya fitsari a inda yake wato cikin gurin wankan sa a dacin mutane sukan shiga rafi ko wani korama su yi wanka to gurin da kake yin wanka kuma kai bawuli a ciki kaga akwai kazanta domin ruwan da kai bawulin da kai shine zaka dawo kuma ka zuba a cikin ka amma in ya zanto kamar yanzu inda mutun zai shiga abin nan ya shiga bath hall da ake wanka a ciki yana da rariyar da yake zirarar da ruwa inda mutun ya fitsari anan fitsarin ba zai zauna a gun ba zai tafi kila ma ya zuba ruwa a gurin wannan babu komai dan yayi wanka a gurin ko kuma dandamali ne amma kuma ruwa fitsarin ba zai zauna a gun ba zai iya yin wanka a gurin shi dama abinda ba a so kai fitsari kuma ka dawo ruwan da kake amfani da shi ya fitsarin ya taba shi kuma ka zuba shi a cikin ka shine abinda shari'a take nusarwa kai
to shi kuma ne ke cewa mallam ana iya kafirta wanda yake da matsala da ɗaya daga cikin tauhidin nan guda uku na rububiyya asma'u sifat da kuma uluhiyya
ba daga mutum ya samu matsala a nau'in tauhidi ko rububiyya ko uluhiyya ko asma'u sifat za a kafirta shi ba uluhiyya in ka ce uluhiyya shine kadaita Allah da bauta duk abin da aka ce bautar Allah ne kada ka yi ma wani ba Allah ba shi kadai ne la ilaha da muke faɗa babu abun bauta da gaskiya sai shi to za a iya samun wani da zai karkatar da wani nau'i na bauta zuwa ga wanin Allah ko bisa jahilci ko bisa rashin sani ko saboda wata shubha wani abu da aka gaya masa a matsayin dalili alhalin ba dalili bane ya dauki wani abu na bautar Allah ya yi ma wani kamar misali yanka ana yin yanka ne dan Allah wani ya yanka dan wani ba dan Allah ba kaga wani nau'i ne na bauta ya yi ma wani amma wannan ba isa ka kafirta shi ba musamman ma in yana da shubha ko wani rashin sani wanda ba za ka kafirta shi ba saboda ya yi wannan ko ba kance kamar yadda za ka samu a wasu ƙasashen musulmi in mutum ba ya da lafiya sai ya tafi kabarin wani wanda aka ce na wali ne sai ya je ya kai wata sadaka ko ta dabba ko ta kayan abinci ko wani ne sai ya je ya ce ya kama wannan waliyin sadaka ya taimaka ɗansa ya samu lafiya to kaga wannan wani abu ne na bauta Allah subhanahu wataala shi kadai ake yi wa bakanci ba a yi ma wani yufuna bin nazar Allah ake yi wa bakanci ba wani ba to in ya dauki bakanci ya yi ma wani ya dauki wani aiki ne na ibada ya ba wani amma wannan bai isa ka kafirta shi ba saboda kila akwai shubha akwai rashin sani akwai jahilci tattare da shi saboda nau'in wasu nau'uka na bauta da wasu musulmi za su yi ma wani abu da ba Allah ba zai isa ka kafirta mutum ba sai abin da yake karara ya fito fili sannan a tauhidur rububiyya shine kadaita Allah da ayyukansa wato kace ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne mai kashewa shi kadai ne mai rayawa shi kadai ne mai bada arziki shi kadai ne mai wada waraka duk wadannan ayyukan Allah ne babu wani wanda yake yin ɗaya daga cikin wadannan ayyuka sai Allah to ka kadaita Allah da cewa shi kadai ne mai wannan aiki shi ake cewa rububiyya daga ar-rabbu ne ar-rabbu shine wanda ya halitta ya samarwa da halitta da duk bukatunta yake daukar dawainiyarta wannan shine ma'ana ar-rabb yake tarbiyar wannan halittar tashi shine rabbul alamin to zaka duk aikin saka takaita su a kansa kakkace wani yana iya kashewa ko kace wani yana rayawa ko kace wani yana iya bada arziki ba Allah ba inna Allah huwa ar-razzaq Allah shi kadai ne mai bada arziki saboda ba wani wanda yake ar-razzaq sai Allah haka nan ba za ka ce wani ya iya baka warkewa ba bayan baka lafiya wanda zai ce da Allah likita a taimaka min in warke Allah shine mai ba wa idza baridtu fa huwa yashfi shi inna rashin lafiya shine yake bani waraka la shifa illa shifa'uk babu waraka anta shafi allahumma anta shafi ishfi anta shafi la shifa illa shifa'uk saboda Allah shi kadai ne mai bada waraka to wani bisa jahilci zai iya cewa likita zai iya bashi waraka zai iya warkar da shi to wannan kaga ya dauki aikin Allah ya ba mu wani ko wani ya dauka wani zai iya azurta shi to wannan bai isa ka kafirta shi ba saboda wannan wataƙila akwai jahilci da rashin sani sai a karantar da mutum saboda ka saba ma wani bangare na tauhid rububiyya ma ba zai isa ka kafirta mutum ba dan wannan akwai abubuwan da suke sarari a fili wanda babu wani halittar sama da ƙasa da halittar dan adam wannan kowa ya san aikin Allah ne ko mushrikai aka tambaye su wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah inda zaka tambaye su wane ne ya halicce sama da ƙasa Allah ce za su ce Allah ne amma a daidai lokacin da suke fadar haka kuma wani sai tafi neman arziki gurin wani neman nasara gurin wani neman da gurin wani gunki ba Allah ba to saboda haka da yau mutum zai ce shi ba Allah ne ya halicce shi ba ko ba Allah ne ya sama da ƙasa ba to kaga wannan karara ya dauki abinda kowanne musulmi da fitrarsa ya san cewa Allah ne ya yi wannan ya jingina ma wani ba Allah ba to wannan sai kafirta saboda ya ƙaryata wani abin da yake karara babu wata shubha da take shiga cikin sa wannan zai bar musulunci ta haka to haka nan tauhidul asma'i was sifat kadaita Allah da sunayensa da sifofinsa cewa duka wani suna na Allah shi kadai ya sifantu da wannan sunan a bisa fuskar kamala koda za a kira wani da irin wannan sunan amma shi za a kira shi ne da sifa ta nakasa yanzu misali Allah shine al-hayyu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum al-hayyu shi kadai ne al-hayyu cikakkiyar rayuwar da babu rashi gabaninta kuma babu karewa a bayanta wannan rayuwar Allah kenan amma duk wata rayuwa akwai rashi gabaninta wato kafin a samu mutum da babu shi hal ata ala al-insanu hina min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura kaga da insan lam yakun shay'an mazkura da babu shi sannan daga baya Allah subhanahu wataala ya halicce shi saboda ka duk dan adam rayayye ne ana ce yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyit min al-hayy haka dan adam mai rai ne matukar ba mutuwa ba mai rai ne amma kuma rayuwarsa ba irin ta Allah bace haka nan dan adam zai sifantu da ji da gani a ce yana ji yana gani faj'alnahu sami'an basira Allah ce muka sanya dan adam mai ji mai gani amma kuma ubangiji shi ba mai ji ne mai gani sai dai jin Allah daban jin dan adam daban ganin Allah daban ganin dan adam daban ba daidai suke ba to sifofin Allah ya sifantu da su da sunayensa ya sifantu da sifofinsa da sunayensa a bisa fuska ta kamala babu wani mahaluki da ya sifantu da suna da wata sifa ta kamala dole akwai wani abu na tawaya a cikin ta in ganinsa ne akwai takaitaccen akwai abin da zai iya gani akwai abin da ba zai ganshi ba idan jinsa ne akwai iya inda jin zai tike akwai abin da ba zai jiyo shi ba saboda nisa ko kuma saboda wani larura saboda haka samun tangarda abin da ya shafi asma'i was sifat kamar wanda zai tawilin wata sifa daga cikin sifofin Allah ya bata wata ma'ana wanda bai zai kafirta mutum ba da yawa daga cikin malamai na baya sun rika tawilin wasu daga cikin sifofin Allah amma wannan bai sa wani ya ta fitowa yace sun kafirta saboda wannan ba saboda haka ba wai kawai daga saba ma wani abu daga cikin wadannan nau'ukan tauhidi ba shikenan sai kafirta mutum.
To masu kallon mu kuna tare da shirin Fatuwar Rahma daga nan gidan talabijin na Rahma, kuma muna tare da shi malamin mu Al Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa. Za mu dora a cikin shirin namu nan gaba kaɗan, ku dakace mu. Tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatuwar Rahma, inda muke tare da shi malamin mu Al Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma dai kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. To sai mai tambaya na gaba, malam da yake cewa yana son karin bayani game da matsayin hadisin cire takalmi yayin shiga makabarta.
Wannan hadisi ne sahihi cikin Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani tare da cikin makabarta yana tafiya da takalmi, irin takalmin da aka jeme din nan, fata jeman miya, shine siftiya. To ya ganshi yana yawo da shi cikin makabarta, shine yake cewa ya kira shi ya ce ya cire, ya sahiba siftiyata ne, ilqina alayka ko ilqi siftiyataika, ilqina alayka, ya kai mai sanye da wannan jebanmin takalma, ka cire takalmanka. To wannan wasu daga cikin malamai suke ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da yin haka domin ya ga cewa yana taka kaburbura, yana yin abin da takalmansa. Wasu suka ce a'a, saboda yana tafiya ta takama a gurin da ya kamata ya kaskantar da kai, shine wannan takalma ne na masu wadata, ba kowa yake sa irin wannan takalmi ba. A lokacin takalmin da aka yi shi da jimammiyar fata, wasu suka faɗa haka, wasu kuma suka ce a makaruhi ne tafiya da cikin takalmi a cikin makabarta, ko da babu wani dalili da yasa yake haka. Domin in aka ce saboda yana taka kaburbura ne, ai ko ba takalmi, takalmi ba shi da alaka da taka kaburi, ko da kafa ne yake tattakaburi, a hana shi. Saboda ba dan yasa takalmi ba bane. Wannan kuma a rana maganar takalma ne aka ce cire takalmansa. Kaga ce cire takalman sai ci gaba da taka yake nan, a'a. Saboda ka takalma ake magana. Wasu suka ce ai saboda girman kai alama ce ta cewa yana nuna shi ya isa, yana alfahari da ya shigo da shi, yasa aka ce cire. Sai to ai Annabi ma yana sa irin wannan takalma, inda abu ne da yake nuna khuyala, yake nuna isa, Annabi zai sa su ba, saboda ba daga cikin ɗabi'ar sa bane ya rika nuna mutane alfahari da sauransu. To wasu suka ce ba dan wannan bane. To wasu suka ce a'a, yana daga cikin dai ladabi na wanda zai ci ga makabarta ya cire takalmansa. To wannan da yawa daga cikin malamai sun yi magana akan wannan din, wasu daga ciki sun tafi akan zahirin hadisin kamar Imam Ahmad. Sai dai dole ya zanto akwai togaciya, idan ya zanto akwai abin da mutum zai cutu da shi a cikin makabartar, wato ya zanto makabartar ko akwai kwalabe ko akwai kaya, wanda idan mutum ya cire takalminsa ba zai iya tafiya a cikin gurin ba da irin wannan abubuwa a cikinta, zai cutu. To wannan gujewar cutuwa zai iya sa takalminsa ya tafiya da shi, wannan babu wanda zai saba akan wannan, saboda duk wani abin da zai cutar da kai ba yadda ka yi shi ba. Ga wanda kuma ya ga zai iya tafiya, ko da baya yana ganin babu wani abu zai iya tattakawa haka ya tafi, shi kenan sai ya tafi. Almuhim dai abinda yake akwai shine ba wai wajibi bane cirewar. Idan mutum ya cire to yayi wani abu na sunna. Ibnu Hazm shi ya bambance tsakanin nau'in takalman ne. Shi Ibnu Hazm cewa idan jimammiyar fata ce, tunda ai Annabi yayi magana akan takalmi jimammi, ce ya sahiba sibti yataini, saboda haka yayi magana ne akan jimammun takalma. Saboda haka shi yana ga in mai irin takalmin wannan ne shi za a ce ya cire, amma in ba irin wannan bane shi yana ganin ai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar mamaci idan aka binne shi, masu kawo shi suka juya annabi yake cewa innahu yasma'u qira'ani 'alihim yana jin motsin tafiyar takalman su ce to da ba su da takalmi ya za ce ana jin motsin tafiyar takalman su to haka yake ganin shi dalilin hana shi saboda wannan nau'in takalmin ne ya takaita umarnin akan haka duk da cewa malamai sun saba masa akan wannan fahimta ta shi amma dai ba wajibi bane cewa dole sai an cire musamman ma in ya zanto makabartar akwai abin da zai iya cutar da kafa saboda ko kaya ko abin nan irin tsidau wani irin kayan nan mai kanana mai abin nan tsidau ko irin a ce akwai kwalabe ko wasu duwatsu masu kaifi wanda dai mutum in ya saka zai iya cutuwa to babu komai dan ya shiga da takalman sa
to ne yake cewa malam hani kan tsallaka mutane a cikin masallaci shi ranar juma'a ne kawai ko kuwa da sauran ranaku da sauran salloli
to hadisin ya zo akan ranar juma'a domin ita ce ranar da ake cika kuma ake dadewa kafin a tayar da sallah domin za a saurari huduba huduba za ta yi daga minti 15 20 har zuwa minti 30 ma ko fiye da haka saboda haka wani lokaci ne da ake samun cikowa sabanin sauran salloli ko da an zo baya wuce watakila minti 10 zuwa 15 an tada sallah ba kuma lokaci guda ake cika ba kamar yadda ake a lokacin juma'a shi yasa magana ta zo akan lokacin juma'a kar ka riga tsallako mutane amma koda ba lokacin juma'a bane ka zo ka samu mutane a zazzaune ba a san tsallaka su koda majalisi ne na karatu Nabi sallallahu alaihi wa sallama yana karantarwa a majalisin sa mutane uku sun taho daya da yazo sai ya nemi a dan buda masa aka dan buda masa ya zauna daya kuma sai ya samu guri inda can baya sai ya zauna daya kuma sai ya tafi bai ga gurin zama ba kawai sai ya tafi yasa to shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wannan ya nema an buda masa wancan kuma ya nemi Allah ya bashi gurin zama ya bashi guri ya zauna wancan kuma ya juya shikenan ya bada baya Allah ya bashi baya ba tare da alherin da yake gurin saboda ka kaga ashe ba a so ka zo guri ka rika tsatsallaka mutane koda ba ranar juma'a bane saboda ko ba ranar juma'a bace aka taru bai kamata ce ka zo kana tsatsallaka mutane ba in ka zo ka ga gurin da zaka yi zama ka zauna in kuma a'a kaga mutane a za su iya buda maka ka nemi alfarma da Allah su dan buda maka su buda maka amma ba za ka rika tsatsallaka su ba wai sai a ranar juma'a kawai ba
to ne yake cewa malam ya inganta idan mutum yana roƙon Allah ya sanya shi cikin masa hakuri hakan na nufin kamar yana gayyato kansa jarraba ne daga Allah domin wai shi hakuri ba a yin sa sai an jarraba mutum
shi wanda bai san me ya hakuri ba kalmar hakuri ta kunshi abubuwa guda uku aka ce hakuri juriya shine da Hausa juriya ka ce hakuri ka ce juriya da abu ɗaya ne Allah subhanahu wataala ya hakurkurtar da kai akan yi masa da'a wajen bin Allah hakuri akan bin Allah abubuwan da Allah subhanahu wataala ya umarce ka da su ya baka hakurin aiwatar da su ya baka hakurin tabbatar da abinda Ubangiji subhanahu wataala ya dora maka na ayyukan ibada wannan hakuri ne hakanan ya baka hakuri wajen ka kaucewa abinda yake saban Allah ne wato abinda yake sabawa Allah ne Allah ya baka hakuri wato ya baka juriyar da zaka guje masa ka gujewa duk wani saban Allah wannan hakuri ne sannan kashi na uku shine al-sabru ala abin al-aqdaril mu'liba wani abu na kaddara mai ciwo mai zafi da zai fada maka kai hakuri ka juri ta musiba da zai same ka kai hakuri ka yarda ka mai da al'amarin ka ga Allah wannan wajibi ne to duk wannan ana kiran shi hakuri saboda aka ce hakuri ba kawai ana nufin hakuri idan musiba ta same ka ba kuma kai ka ce ba ka san ka zama mai hakuri Allah ya ce wa bashiris sabiri kai wa masu hakuri albishir kai kuma ka ce ba ka san ka roki Allah hakuri Allah ya yaba annabi ayyub ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab mun same shi mai hakuri ne Allah ce ni'mal abdu madalla da wannan bawa Allah ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ana cikawa masu hakuri ladan su ba tare da lissafi ba to kai ka ce duk wannan baka so ka zama mai hakuri in ka zama mai hakuri ba za ka yi wa Allah da'a ba tunda ba za ka iya hakuri akan bin dokokin sa ba in ka zama mai hakuri ba za ka iya kaucewa saban Allah ba tunda ba za ka iya saba zuciyarka ba ba za ka iya daurewa ba in ka zama mai hakuri ba duk wani abu da zai same ka za ka yi taraki kana kokawa kana kukan Allah subhanahu wataala a gurin halittun sa tunda za ka ce kuma baka san ka zama mai hakuri saboda ka kuntutciyar fahimtar ka da hakuri shi yasa kake cewa kai baka san ka roki Allah hakuri
to sai wanda yake cewa mallan mutum zai iya gina masallaci ko makaranta yayi wakafi da ita ga iyayensa duka biyun ko ko sai dai ko ne masana shi
ba sharadi bane sai kowa yayi masana shi sadaka ce kana iya cewa ga wannan wakafi ne ga mahaifiyarka ko ga mahaifinka da mahaifiyarka ko ma ga iyayenka duka wato da iyayenka da kakanninka kace duk gaba daya waɗannan da suke zuriya kane kai musu wakafin sa duk zai yi saboda ka shi wakafi ba wai lalle sai mutum ɗaya kawai ba ko kuma kowanne sai an yi masa nashi daban
to sai wannan shi kuma yake cewa ana neman karin haske kan hadisin da yake cewa ku yi sallah a cikin ɗakunan ku da kuma wanda yake cewa ku yi sallah da takalman ku da huffun ku ku saba wa yahudu da nasara
to wancan da yake cewa sallu fi buyutikum wala tattakhidhuha qubura ana yin sallolin nafila kada ya zanto baka nafila kwata-kwata a gidanka kamar yanda ba a shiga kabari ai salloli ba a salloli a cikin kabari kamar da gidanka shi ma kamar makabarta baka nafila a ciki ce ku yi salloli ku na nafila a cikin gidaddajin ku kada ku maida su kamar makabarta wannan yana nuna maka cewa makabarta ita ba a zo ai sallah a cikin ta sai dai ka shiga kai addu'a ga mamata amma baka je ka kama sallah a ciki ba in shi yasa aka ce kada gidanka ya zama kamar makabarta hadisi ne sahihi haka nan wancan hadisi shi ba hadisi ne sahihi dan sai da ke cewa khaliful yahud hadisin Shaddad ibn Aus khaliful yahud sallu fi ni'alikum wa khifafikum ku saba yahudu ku yi sallah da ni'alikum takalman ku da khifaf din ku wato huffin ku abinda yake nuna wa shewa su yahudu ba sa yi to ku kuma ana son zanto ayyukan ku kuna saba musu in ka sa khuffi kana iya sallah da shi takalmi kana iya sallah da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin Anas kana yusalli munta'ilan ahyanan wa yusalli hafiyan ahyanan wani lokaci yakan yi sallah da takalmi wani lokaci yakan yi sallah ba takalmi inji Anas dan Malik haka na Abu Sa'id al-Khudri yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu sallah da takalmi tsakiyar sallah annabi ya cire su ma suka cire takalman su da aka gama sallah annabi ya ce ya ku cire takalman ku suka ce mun ga ya rasulullahi ka cire naka ne yace eh jibril ne yazo ga ya mun cewa akwai kazanta akwai najasa a tare da takalmin shi yasa na cire idan ɗayan ku yazo masallaci ya duba takalmin sa idan da kwai najasa ya goge ta da ƙasa idan babu ya sallah da takalmin sa saboda haka akwai wannan musulmi an uwarce shi da wannan amma kamar yadda ka shafa da cewa a wancan lokacin da ake sallah da takalmi masallatai ƙasa ce musamman lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ƙasa ce babu wata shimfiɗa saboda mutane a gidaddajin su ma a lokacin ba su samu isasshe shimfiɗa ba sai ka ga cewa wata tsohuwar tabarma ce ita za ka ga ana shimfiɗa a gida su kansu a cikin gida wanda su kwanta ba su da isasshe shimfiɗa don ballantana a samu a shimfiɗe masallatai don haka masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasa ake shi yasa za ka ji an ce an yi ruwa sabai suna sallah suna sujjada a cikin tabo ko ana tsananin zafi suna sujjada a cikin rirai saboda baya da shimfiɗa to kaga irin wannan dan ka shiga da takalmi ba wani abu amma yanzu ana simince masallaci ko ai masa tile sannan a saka shimfiɗa a saka kafin mafi karancin abin da sa shine a shimfiɗa tabarmi wai masallatai a ƙauye a shimfiɗa tabarmi saboda ka shigowa da takalmi zai lalata wannan shimfiɗar da aka yi wanda zai jawo kayayyakin mutanen da za su zo su yi sallah kuma su ɗauki datti su ɗau ƙura da sauransu saboda haka tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ba takalmi kaga ba buƙatar ka ce yin sallah da takalmi shine sunna kaɗai a'a ba takalmin ma sunna ce tunda ya ce ya yi da takalmi ya yi da takalmi saboda haka ka cire ka shiga mutane masallaci da takalmi idan ka zo ka rasa cikin masallaci kuma ka rasa sahu abin nan ka rasa shimfiɗa a waje ya kama har inda za ka yi sahu ba shimfida kana yi sallar takalminka matukar babu najasa a jikin sa zaka iya salla da shi kaga anan ba shimfida ta wani kataka ba kana iya salla kada takalmi shi ma dole ka lura da hikima ta ilimi akwai inda zaka je mutane ba su san wannan karantarwar ba ba haka ce ka shiga kauyuka inda mutane ilimi bai yadu ba kace zaka yi musu salla da takalmi a gaban su sai ka samu matsala dan mutane za su ga cewa ai kare ni Allah subhanahu wataala kana yin sallah da takalmi ka ma kafirta wani ba ya kafirta ka saboda haka tunda dai sallah da takalmin ba wai wajibi bane ba wajibi bane annabi yayi sallah ba takalmi ya ma fi ba takalmin saboda haka sai ka cire takalmin ka kai sallar ka
to ne ke cewa mala akwai bambancin ladan ne tsakanin sallah a masallaci cikakke da kuma yin sallah a musalla
yana nufin inda ba masallaci ba da inda ke masallaci babu shakka wannan yana da hukunce masallatai idan ka shigo masallaci zaka yi rakatai tahiyatul masjid ba cewa ka yi rakatai tahiyatul musalla shi musalla bai da tahiyatul wannan falalar masallaci ce akwai addu'ar shiga masallaci akwai addu'ar fita masallaci musalla bai da wannan saboda ka kuma masallaci guri da wataƙila za a fi cika akan musalla kuma sallar da aka fi cika ta fi lada akan wacce ba jama'a da yawa a cikin ta babu shakka masjid masallaci yana da wani hurumi da sauran gurare ba su da shi
to mallallai saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma da ke dandalin sara zumunta na Facebook. To amma din she malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.